بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا جعل الله سبحانه وتعالى ديبوب ليش دي هذا مؤمن سافيا سافير لتنين شاهدوا جوتا جماد الآخرة شكرا تدبوا لهدود سلاتين دي بيربان هجرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma ita ce 14 ga watan 4 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan, Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, kamar da aka saba a kowace rana irin wannan. Yau zamu tashi a darasi na 72 a wannan littafi. Makon da ya gabata mun tsaya tsakiyar magana ko ya kawo mana hadisi. Asali dai ina magana ne akan cewa bawan Allah mumini abin da ya kamata yi shine in ya aikata aikin alheri ya gode ma Allah subhanahu wataala akan cewa ni'ima ce ya yi masa, ya bashi damar ya zama mutumin kirki har ya aikata aikin kirki. In kuma ya aikata mummunan abu, to ya tuba ya yi istighfari. Wannan ita ce ka'ida. To karkashin haka ne ya kawo mana wannan dogon hadisi na Abi Dharr al-Ghifari, hadisi Qudsi, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, har zuwa dai karshen hadisin inda yake cewa ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. To inda zamu tashi shine sharhin wannan hadisin daga bakin Ibn Taymiyyah, ma'ana abin da yaso ya fadi dangane da abin da yake da munasaba da abin da yake so ya karrara ya tabbatar ya kuma bayyana. Yace fa amara subhanahu bihamdillah, kunga a wannan hadisi Allah subhanahu wataala ya umarni cewa a gode ma Allah ala ma yajiduhu al'abdu min khairin, mutum ya gode ma Allah bisa abin da ya same shi na alheri. Wato yana ishara ne nan zuwa ga ƙarshen hadisin, yace faman wajada khairan ku sai yace mai falyahmadillah, kaga sai umarni cewa duk mutumin da ya samu abu na alheri to ya gode ma Allah. Wa annahu idza wajada sharran, kuma idan ya samu sharri ya same shi, fala yalumanna illa nafsa, a sakamakon da za a bashi in ya zama sharri to kada ya zargi kowa sai kansa. Wa kathirun minan nasi, yace da yawa daga mutane يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته. يسي ديوا دا كتكي متا نيسنا مغانا دا أبين دا سكي سيما لسان الحقيقة نم إمبكو من تابا سو من تابا مغانا أبا سمم ما سبين فلسفة رسوفا نشي سنا سيوا مسلم شي دكا كومي ناسا yana kasuwa zuwa kashi biyu, akwai hakika akwai shari'a. Ko azaka ji suna fadin cewa su sune ahlul haqiqati, sauran mutane sune ahlul shari'a, wanda zai bi qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan abin da ya bayyana na zahirin alqur'ani da zahirin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai. Suna ce masa waɗannan ku ahlul shari'ati ne. Su kuma su bin waɗannan abubuwa na falsafar sufanci da suka ɗauko daga baya ɗin nan ta shigo wa addini, suna ce mata ahlul haqiqa. Mun fahimci wannan ai ko? To nan Ibn Taymiyyah zai amfani da wannan lafazin, amma ba wannan abun nasu yake tabbatarwa yake yadda da shi ba. Bai yadda da wannan abun ba, amma yayi amfani da harshen wannan abun zai bayani wani abu. Sai ce da yawa daga cikin mutane suna magana ne bi lisanil haqiqati, da harshen haqiqa. Ma'ana harshen haƙiƙa na rashin bambancewa tsakanin abin da Allah ya umarni da shi da kuma abin da Allah ya halicce shi kaunan. Gashi zai bayyana mana. Yace wala yufarriqu bainal haqiqatil kauniyatil qadariyya, wato baya bambancewa, ko su waɗannan mutane ba sa bambancewa tsakanin haƙiƙa kauniyya qadariyya. Kauniyya shine abin da shafi halitta, qadariyya wanda shafi kaddara. Ma'ana ba sa bambancewa cewa wannan fa abu haka Allah ya halice shi, haka Allah ya kaddara ya kasance. Ba shi da alaka da cewa Allah ya yadda da abun ko yana son sa, amma dai ya so abun ya gudana, ya nufi shi a same shi a duniya. Sawa'un abin nan mai kyau ne ko marar kyau ne. Duk abin da ya samu a duniyan nan mai kyau ko marar kyau, dole yana da alaka da kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi ya kasance a same shi. mun gane wannan to wannan shine ake ce mahaqiqa kauniya qadariya khalqiya duk wannan ma'ana daya ce a ce kauniya qadariya khalqiya abu daya ake so a tabbatar maka cewa wannan ana magana ne akan abin da Allah ya nufe shi ya kasance a same shi a duniyar nan sawa'un Allah yana yadda da abun yana son sa ko kuwa yana sukan abun abun bai yi daidai da abin da yayi umarni a aikata ba ban sani ba ana fahimtar abin da yake so in fada akwai cikin abubuwa da kullum muka zo magana akan irada kauniya da irada shar'iyya din nakan bayyana mana cewa Allah subhanahu wataala cikin abubuwan da muke gani akwai abin da ya nufe shi ya auko amma baya son sa ya nufi a samu kafiri yayi kafirci ya tabo tsare wa dokar Allah yayi abin da ya ga dama amma Allah yana son kafirci Allah baya so kuma yayi umarni kada yi wala yarda li ibadihi al-kufra wannan nasin qur'ani kaga amma rashin yadda ayi kafirci baya nufin rashin halittar kafirci halittar kafircin nan shi ake nufi da al-amr al-kauni al-qadari mun gane ko akwai abubuwa kuma da har yanzu Allah baya son su kuma bai yadda ayi su ba in kuma mutun yayi ma ya alƙawarin zai masa azaba to amma suna aukuwa ya ce kar ayi zina kar ayi shagiya amma mutane suna yi to wannan yin da ake yi shine ake ce ma haƙiƙa kauniya qadariya samuwar abun cewa gashi nan ana saban Allah ya auku da nufin Allah ya auku nufin halitta shi ya halicci abun domin me shine sarki shine mai iko babu dama a ce a cikin halittarsa da ya halitta an samu abin da shi bai nufin ya samu ba idan har mutun ya ce ya za a yi a ce Allah ne halicci kafirci to gashi kuma an samu kafircin to ashe kenan samun kafircin wani mahalicci ne kenan ya samar da kafircin kunga an samu mai halitta guda biyu kenan kaga wannan shi kuma shirka ce a rububiyya ashe kenan dole ka yadda ko abu Allah yana son sa ko baya so so ne yadda nake nufi ko baya son ko baya ko yana so samuwar abun shi ake ce ma kauni qadari khalqi mun gane wannan abu to kasancewar kuma yayi umarni ayi imani kuma yana son imani wannan ta bangaren iradarsa ne wace shar'iyya samuwar mumini yana da imanin sa an samu irada guda biyu sun tabbata samuwar muminin shi kansa waye halicce shi Allah ne imanin nasa da ya aikata a zuciyarsa ya yadda da Allah shi ma aikin sa ne bawan ne ya so ya aikata a zuciyarsa sannan kuma Allah ne ya halicci abin tare da shi kaga wannan shi ma an samu kaunan tare da bawan sannan kuma kasancewar bawan yayi abin da ya dace da abin da Allah yake so to ne shar'an kenan to abin da yake so ku gane anan duk abin da yake da alaka da kawai a samu abu a halice shi ku rike nan gurin shi ake ce ma kaunan qadara da khalqan duk abin da kuma yake da alaka da umarni da hani to shi ake ce ma shar'an in kun gane wannan insha Allah zamu ci gaba ku abin yayi daidai an fahimta insha Allah tayyib wa alaikum assalam akwai shar'an yawa amma shi abin da ba daidai ba kaman kafirci shi wannan khalqan ne kawai kaunan ba shar'an ba shikenan abin da za a gani to sai yake cewa wala yufarriqu bainal haqiqati alkauniyyati alqadariyya almutaalliqati bi khalqi kun gani alhaqiqatu alkauniyya alqadariyya haqiqa ta halitta ta qaddara wadda take da alaka bi khalqihi wa mashi'atihi tana da alaka ne kawai da cewa Allah ya halicci abu kuma ya nufe shi ya samu ba sa bambance wannan wa bainal haqiqati diniyati al-amriyati al-mutaalliqati bi ridahu wa mahabbati ba sa kun bambance tsakanin wato haqiqa dayar haqiqar da ake ce ma diniya mai alaka da amri wato haqiqa ce diniya amriya me yasa aka kira ta diniya saboda tana da alaka da addini ita ce addini akan ta za a yi hisabi domin asalin addini shine al-jaza abinda za a gina hisabin da za a yi maka akai ka aikata daidai a baka sakamakon daidai saboda an umarce ka ka aikata wannan daidai din ka aikata ba daidai ba a baka sakamakon da ya cancanci wannan saboda ka aikata wannan ba daidai din ba domin kuwa an umarce ka karka aikata wannan ba daidai din ba wannan abun shi ake ce ma addini to hakikar da take da alaka da wannan an gina ta ne akan me akan al'amru wan nahyu kai abu kaza kabar abu kaza mun fahimci wannan to ne ita ake ce ma alhaqiqa addiniya ash-shar'iyya al'amriyya ana kara wannan waccan kuma ana kiranta wace alhaqiqa al-kauniyya al-khalqiyya al-qadariyya ko wace zaka iya bata siffa uku ko hudu gurgudan abin da ke muqabilinta a daya gefen inda an fahimci wannan abu to sai ce da yawa da mutane suna magana da lisanil haqiqa amma kuma haqiqan nan ta rubu kashi biyu ba su sani ba su masu cewa ɗan haƙiƙa ne ɗan haƙiƙa to haƙiƙar ai ba iri ɗaya bace wannan kun ga wani usulubi ne na malam ibn taymiya saboda ya mai da martani ga su sufaye da suke amfani da wannan lafazi su ɗan haƙiƙa ne ɗan haƙiƙa sai ce to eh aje maganar lafazin haƙiƙa mu je mu tafi a kansa amma ai ba ku sani ba haƙiƙar ba iri ɗaya bace shi ne ke so ya jawo hankalinsu sai bi su ta hanyar abin da suka yarda da shi kun fahimci wannan wannan shi ma wata hanya ce ta da'awa idan mutum akwai hanyar da zaka bi ta hanyar abin da ya yarda da shi sai ka sarkafo shi ka nuna masa cewa to ai ko mun bi ta wannan gun da kake bi ba daidai bane abin da ka yarda da shi dinnan to ga yadda ya kamata a bi sai ce to ai haqiqa haqiqa da kuke cewa haqiqar ba iri ɗaya bace haqiqan nan kal iri biyu ce akwai haqiqa kauniyya akwai haqiqa shar'iyya to matsalar shine ku idan kuna magana bi lisanil haqiqati la tufarriquna bainal haqiqati alkauniyya dinnan wa shar'iyya shi abin da yake so ya nuna musu to shine yake fadan wannan sai yake cewa wa bainal haqiqati diniyati al-amriyati al-muta'alliqati bi ridahu wadda take da alaka da yarda wa mahabba kun ga waccan ta farko tana da alaka ne da me da khalq da mashi'a wannan kuma ta biyu tana da alaka da ar-ridha wal mahabba duk abin da ya shafi umarni da umarnin Allah cewa ayi imani ayi aikin kirki ayi sallah ayi azumi a kyautata ma iyaye a zauna da makota lafiya ayi kaza ayi kaza da abinda Allah maduki yayi umarni za ku ga yana da alaka ne da cewa Allah ya yarda da wannan abun kuma yana so haka ne duk ko abinda yake Allah baya son sa ya ce kuma kar ayi to in ya samu yana da alaka ne wannan da me da halittar Allah ya halicce shi ne ya faru akwai abinda ya shafi musifa kuma shi da ma a wancan babin yake gefe guda kawai in musifa ce Allah ya dora mutum ya kaddara masa ta auko a kansa wannan a gefen kaddara ce kauniyya ba shi da alaka da umarnin Allah ko halin Allah mun gane wannan insha Allah to sai yake cewa wala yufarriqu baina man yaqumu bil haqiqati diniyati ba sa bambancewa har yanzu tsakanin wanda yake aikata shine yaqumu bi qama bi ana nufin fa'ala nan gurin ma'ana wanda yake tsayuwa da al haqiqati diniyya haqiqa ta addini muwafiqan lima amara Allah bihi yana meyin daidai da abin da Allah ya umarni da shi ala al-suni rusulihi bisa harshen manzannin sa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya aiko manzanni da yawa da littafai da yawa ya aiko su da sako ayi kaza a bar kaza to duk mutumin da yake tsayuwa da wannan addinin bisa umarnin Allah da umarnin manzo shine mai aiki da al-haqiqa wace addiniya saboda an gina ta akan umarni ne da hani wa baina man yaqumu biwajdihi wa dhawqihi hakanan ba sa bambancewa tsakanin wancan da kuma wanda yake dora addinin sa akan wajd da kuma dhawqi wajd shine abinda yake samuwa a zuciyar mutum na yaso abu sakamakon bakin ciki ko farin ciki ko wani abu da ya gani ma'ana harzikar zuciyar sa tunanin da zai shiga zuciyar sa abinda zai haifi ta wannan shi ake ce ma wajd kuma za ku ga a gefen sufaye suna daukar wannan wajdin wani masdari ne daga cikin masadirin shari'a mutum zai tunani kawai sai ya ce ya samu a zuciyarsa wani wajdi ya same shi ko wani dauki wani dandanan wani abu ko wani tunani ya darso masa a zuciya ta hanyar ilhama ko ta hanyar wannan to wannan ai sun dauki wannan a matsayin wani masdari na shari'a shi yasa za a ce malam wane ya ji a zuciyarsa kaza haka kawai ko ya ce haddathani qalbi ar-rabbi ai suna faɗin wannan aiko to duk wannan ababun wannan wajdin ne da kuma wato zauki mutum ya bude bakin sa ce a ubangiji na ne ya bani a zuciyata ta bani labari daga ubangiji da haka kawai yana zaune kaga yana nufin kamar an masa wahayi to sai ya ce ba sa bambancewa su waɗannan masu magana akan haƙiƙa a su ce akwai wanda yake tsayuwa gurgudan umarnin Allah gurgudan umarnin manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ko ba sa bambance wannan da kuma wanda ba ruwansa da bin manzo ba ruwansa da bin qur'ani amma abinda zuciyarsa ta darsa masa ya yadda da shi akan sai yake tafiya kuma shine asalin addini a wurin sa mun gane غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة باتارة الورادة وتوكوانا دقاء القرآن كو سنة با. كما أن كما ركما يدى لفظ الشريعة هكذا نقول كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ذاك سامكما ديوا دقاء تيموتا نسنا مغانا دا لفظ شريعة شريعة يندو منجي ما سمى مغانا دا لفظ حقيقة حقيقة سيتي مسو أي حقيقة إلي نوتي بيوتي haqiqa kauniya da haqiqa shar'iyya in ana so a fahimci abu to a gane su haka to yace ita ma kanta shari'ar akwai masu amfani da lafazin shari'a 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 to amma sai yace wala yufarriqu baina ash-shar'il munazzal min indillah wa huwa al-kitab wa sunnah amma ba sa bambance tsakanin shari'a wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar al-qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله ودى ألا يأيكو منزو دئته فإن هذا الشرع دميكو أن الشريع ليس لأهد من الخلق الخروج عنه بهلت بقواني دقاتكين هلتا أتي يابتا دقوان الشريع نم يكي مغانا أكي شما ونن وتحن يرسيدي يسالكفو ونن متاني ورقو دان أبن نسكي تيوا تو كنا تيوا وصو ما سبين شريع ني ما سبين شريع Allah magana shari'ar ita ma sai a rika bambancewa wai shari'ar wace akwai shari'ar da Allah ne ya saukar da ita ga ta nan a Qur'ani ga ta nan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma shari'ar da zai zo bayyana mana ita ce hukuncin mai hukunci kamar hukuncin alƙali a kotu ita ma shi ma ana kiransa shari'a to ya kamata ku bambance shin wannan wanda Allah ya saukar akan ta ake ko kuwa hukuncin wani ne kawai da yayi shi ma kamata ku bambance duk da ana lafazin shari'a ana amfani da lafazin shari'a ana kiran wannan to ya kamata ku bambance lokacin da kuke amfani da ita wanne kuke nufi yawa to sai yake cewa wa baina menene kama anna lafza shari'ati yatakallamu bihi kathirun minan nas wala yufarriqu baina shar'il munazzal min indillah ba sa bambance tsakanin shari'ar da aka saukar daga Allah wa huwa alkitabu wasunna alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu fa inna hadha shar'a laysa li ahadin min al-khalqi al-khuruj anhu yawa nan nake so in bayani wannan shari'ar wanda Allah ya saukar din ga ta zaka same ta a Qur'ani zaka same ta a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan din laysa li ahadin min al-khalqi al-khuruj anhu ba wani mai wa wani wanda daga cikin wadanda Allah ya halicce su wanda yake da damar a ce ya fita daga wannan shari'ar a ce an samu wani dan adam zai ce maka shi wannan shari'ar ta Qur'ani wannan shari'ar ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai iya yin musulunci da zai shiga aljanna koda ba ruwansa da ita wannan babu dama ba zai yiwu mutum ya ce zai yi musuluncin da Allah ya ce a yi a shiga aljanna amma kuma ya ce ba ruwansa da Qur'ani ba ruwansa da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zama dokokin da suke cikin Qur'ani da sunna wai shi ya tsallake su ya fi karfin su sai dai a sawa talakawa amma shi ba nasa bane yanzu misali wanda zai ce shi ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba ba sai ya bada zakka ba ba sai ya je haji ba haji umara duk kawayanci ne kawai mahabba in ya zo manzon Allah a zuciyarsa kawai zai shiga aljanna to su yake magana anan akwai wanda zai ce maka shi ai shari'ar ma an sauke masa a kira sallah sai ce ku yi alwala ku je ku yi mu ba sai mun yi ba to me wannan shari'ar ba a fita daga cikin ta babu mutumin da zai musuluncin da yake sa ran cewa zai shiga aljanna ran tashin alkiyama kuma sannan ya zama cewa muka ya fita daga wannan shari'ar domin wannan ita ce shari'a shari'ar da Allah ya saukar a Qur'ani ya bayyana kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake son ya shiga aljanna fala budda minhu an yakuna multazimin bi hadhihi shari'ati almunazzalati min indillahi tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da yake fadi sai yake cewa wala yakhruju anhu illa kafirun babu mutumin da zai fita daga wannan shari'a sai kafiri yace maka ba ruwansa da Qur'ani shi ba zai aiki da abinda manzo ya zo da shi ba a bar wa talakawa waɗanda ba su yi karatu ba ba ƴan haƙiƙa ba ba khassa ba amma wani za su yi amfani da wannan shari'a ce to wannan kafirci ne wa baina shar'i alladhi to a bambance wannan shari'ar da shari'ar da huwa hukumul hakimi, ita ce hukuncin mai hukunci. Fal hakimu, kaga dai shi mai hukunci, nan yana nufin kamar alkali. Taratan yusibu, wani lokaci yana yin abin da yake daidai, wa taratan yukhti, wani lokacin kuma yana kuskure. Kaga ba za a dauki dan an ce alkali yayi shari'a, to abin da yayi na shari'an nan a kotu a gaban mutane wajen hukuncin da yayi a wata qadiyya muayyana, to ba a ce masa shari'ar Allah a komai da komai, sai idan hukuncin ya dace da shari'ar Allah din. Idan da yayi son zuciya yayi abin da ba daidai ba, to wannan hukuncin sa ne nasa. Duk da alafazin mutane suna kiransa shari'a, to ba shari'a ya kamata a bambance, ba ita ce shari'atul munazzala ba, wannan shari'a ce kawai ta hukuncin mai hukunci da ya aikata. Don haka akwai shi yasa a nan Ibn Taymiyyah akwai wurare da dama da yake nan nagawa akan wata mas'ala, yana cewa sababin da ya jawo mana matsaloli da yawa a addinin musulunci da rabe-raben nan da muka samu, kungiyoyi suka yawa, wannan ya kama nan, wannan ya kama can, wannan ya yi sama, wannan ya kasa, wannan ya dama da hagu, ko kowa ya kama abin da yake gani kuma zai iya rantse maka akan cewa shine daidai. Yace daga cikin sabubban wannan rarrabuwar da fitinar da muka samu da ta nesanta mu daga addini, akwai abin da ake cewa al-alfazul mujmala, na taba ambata mana su ko al-alfaz al-mujmala. Me ake nufi da al-alfazul mujmala? Alfaz ne haka barraqa, rannana, labiqa, kamar da Larabawa suke cewa, wato lafuzza ne masu dadin ji, agun masu falsafa suka shigo da su. To amma su suna nufin wani abu, in akwai su a cikin larabcin shari'a, to wani abu kuma ake nufi da su daban. To wannan su ake cewa al-alfaz al-mujmala, lafuzza ne a dunkule, fassarar su tana ko kuma aiki da su yana buƙatar a san fassarar su tukuna kafin a yi aiki da su. Yanzu misali, zan ba ku misali da babin al-asma'i wa sifat, babin sunayen Allah da sifofi. Akwai lafuzza da zaka ji ana amfani da su, ana cewa jism, jiki. Idan aka ce an tabbatar wa Allah sifa, sai wasu su ce ya za ku ce Allah yana da hannu, ya za ku ce Allah yana da fuska, ashe kenan kun tabbatar masa da jiki. To wannan jiki din lafazin jism lafazi ne mujmal. Me ma'anar lafazi mujmal? Lam yarid fil qur'ani dhikruhu ithbatan wala nafyan. Mun gane wannan abu? Ma'ana babu ambatansa a cikin alqur'ani, jism babu jism a cikin alqur'ani dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a cikin alqur'ani babu inda ya ce mana shi jism ne, ko a cikin alqur'ani babu. Haka nan kuma duk qur'ani babu inda Allah ya yi nafi ya ce mana ba jism bane. Don haka wannan lafazi amfani da shi sai an san fassarar wanda ya amfani da shi me yake nufi da shi. To shi ake nufi da lafazi wanne? Mujmal. Lafazi ne mai adunkulalle yana buƙatar bayani. To wannan harkar ta al-alfazul mujmala, wanne ya kawo istilahin sa, wanne ya kawo islam, kowa yana son lafazin abin nan sulhi ko salahi, kowa yana son ya kawo gyara wai a cikin al'umma. Amma wani barna yake kawo wa ya ce gyara yake kawo, barna zai kawo da tashin hankali da damuwa, amma fa shi a zuciyarsa gyara yake so ya kawo. In an tambaye shi kuma sai ya ce gyara ne. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu mene, qalu inna ma nahnu muslihun. Babu wanda zai yadda ya ce maka shi mai mabarni shine, sai ya ce ai da ma mu gyara muke kawo. To wannan shi ma lafazi ne na iri ta nan wurin mujmal ne, shi abin da yake nufi daban, abin da shari'a take nufi daban. Don haka anan su ne amfani da su waɗannan lafuzan da a nan babin sufanci suke amfani da su, lafazin haƙiƙa, lafazin shari'a. In ka tambayi mutum me yake nufi da shi, kowa sai ya bayyana maka me yake nufi, sai ka san hukuncin da zaka dora. Don haka mai amfani da haƙiƙa, ka ce masa haƙiƙa fa iri biyu ce. Akwai haƙiƙa wace? Kauniyya, khalqiyya, qadariyya. Akwai kuma haƙiƙa diniyya, shar'iyya, amriyya. Insha Allah an fahimta. Hakanan lafazin shari'a, shari'a ita ma ta kasu kashi biyu, ash-shari'a al-munazzala wa ash-shari'a allati bi ma'ana hukm al-hakim. Insha Allah an fahimta. To Allah ya sa. To sai yake cewa shi mai hukunci wani lokaci zai yi daidai, wani lokacin zai kuskure. Yace hadha idza kana aliman adilan, wannan in ya zama shi alƙalin nan mai sani ne, masani ne, mai ilimi ne, kuma adali ne. Wa illa in ba haka ba kuwa in ya zama ba mai ilimi bane kuma ba mai adalci bane fa fi sunani yazo a cikin sunan in an ce sunan ana nufin littafan da ake ce masunan ina su sunan abi daud kamar as-sunan al-arba'a shine ko al-kutub al-arba'a littafan nan guda hudu na abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah shi yake nufi yazo a cikin as-sunan an annabi daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace al-qudatu thalatha al-qalai guda uku ne al-qalai guda uku ne qadiyani fi an-nari al-qalai biyu yan wuta ne wa qadin fi al-jannati al-qali dai ne dan al-janna ba fa ana nufin kwaya dai mutum dai ba yau ana nufin a cikin mutum uku siffofi za a faɗa mai siffa iri biyu su ne masu zuwa wuta mai siffar ɗayan shi ne mai zuwa aljanna kada alƙali ya tsorata ya ce wa rajulun haka ne ko na tsalle ya ce rajulun mutumin da alimal haqqa wa qada bihi duk alƙalin da ko duk mutumin da nan wani lokacin kada mai zancen alƙali mutum ya dauka ana nufin kawai alƙalin kotu wanda yake da shari'a yake zama gaban mutane ko kai ne a gidanka zaka yi alƙali tsakaninka da ƴaƴanka ka shiga ciki shi yasa kun ga a wannan wurin yace rajulun bai ce kawai qadin din ba yawa yace rajulun alimal haqqa mutumin da ya san gaskiya wa qada bihi kuma yayi hukunci da gaskiya din fa huwa fil jannati to wannan yana aljanna dan aljanna ne wa rajulun wani mutumin kuma qadalin nasi ala jahlin yayi mutane hukunci da jahilci fa huwa fin nari to wannan yana wuta domin kamata yayi in bai sani ba ya je ya karatu dama asali misali idan alkali ne na kotu haramun ne gare shi ya karbi aikin yin alkalanci a shari'a in ya san bai yi karatun da zai iya wannan aiki ba domin zai dora wa kansa yin hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi bayan bai san shi ba don haka bai yi shi din ba mun gane abin wanda sakamakonsa jahilcinsa ne ya sa wannan ba ana nufin sai ya zama malami komai da komai ya sani sane ba ai babu wanda ya san komai da komai amma gurgurdan hali ya san ka'idojin da ake yin alƙalanci a kansu sannan kuma ya zama yana da ilimin kowace shari'a zai bata lokaci ya je ya bincike duk lokacin da zuci shi yasa kun ga ba an ba su dama misali yanzu alƙalanci irin na zamaninmu zaka ga shari'a ɗaya an yi shekara da shekaru ana yin ta dama ce mutum ya samu duk binciken da zai iya na duniya ya yi fatawa ga malamai ya bincika littafai ya yi karatu ya zauna ya bata dare kamar da ake cewa a Hausa ya kwalkwale masala ya bi ya tattaro littafai ya siyo su cikin kudinsa in ba shi da in babu na gwamnati ya yi ta karantawa saboda ya san yadda zai fitar da kansa domin babban abin da ke cikin harkar shi ne shi ya fita a gun Allah duk inda aka ɗauki haƙƙin wani aka bai wani da jahilci ko da zalunci to akwai matsala kaga ashe kenan wajibi ne mutum ya san abin da zai yi kafin wato ya shiga cikin wannan aiki shi yasa wasu suke tsoron yi kaga ji manya-manyan magabata a baya sai a nemi mutum malami ne fa ya san abin a neme shi sai ya tattara kayansa ya bar gari ya gudu saboda tsoron sarki zai matsa masa ya karɓi alƙalanci saboda tsoron tsayuwarsa gaban Ubangiji sai ce shi ya fita lafiya daga duniyan nan kalau ya fi masa da ya zo gaban Ubangiji da haƙƙin mutane a kansa wajen raba gaddama ya yi ko da jahilci ko da son zuciya kuma a matsayinsa na ɗan adam wannan abubuwan suna shiga wannan kuma baya nufin mutum ya ce to ba za a yi alƙalanci ba gaba ɗaya shikenan a rasa alƙalai kuma shi ma wannan maslahar mutane za ta ɓaci idan kuma kowa zai ce ba zai ba dole a samu wanda za su to amma dai lallai su faɗakar da kansu babban abin da ke da muhimmanci a ciki shi ne tsiran kansu kafin tsiran mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu yace ina ne wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fa huwa fin nar wa rajulun alima al haqa fa qada bi ghairi da kuma wanda ya san gaskiyar amma yayi hukunci ba da gaskiyar ba yace fa huwa fin nari shi ma wannan wuta yake to kun ga nan an tabbatar da me yi da jahilci da me yi da gangan wuta za su saboda me domin haƙƙi ne da bai cancanta a ce mai jahilci ne yake yin sa ba mutum bai da uzuri da jahilci a harkar alƙalanci wajibin sa ya nemo ina gaskiya take kafin in bai yi sai in bai gano ba sai ce to wannan mas'alar tafi karfi na ban san wajhul haqqi a cikin ta ba don haka a daga ta zuwa ga wani sama da ni mun fahimci wannan haka a ka'idar alƙalanci haka ake yau mutum ba zai zo ya ce ni dai na yi iya bincike na to ni dai gaskiya na kasa gane wannan matsala amma dai kawai ni zan yi a tawakkal ala Allah ba a yin wannan sai in bincike in na kasa ganowa sai in ce to in daga wa shugabanni wannan matsalar na bi ta yau wata da watanni na yi bincike iya nawa amma ban samu yadda zan yi ba don haka saboda amana a miƙa ta zuwa ga wani wanda ya fi ni ko kuma a kawo mun ɗauki shugabanni da suke sama su gaya mun yadda zan yi kaga aka turo ga yadda za ka yi kaza in ka yi shikenan kai ka fita ka bi umarni na sama da kai mun fahimci wannan Allah subhanahu wa ta'ala dai ya sauƙi mana abubuwan dai suna da akwai littafai da manya-manyan malamai su Al-Mawardi da manya-manyan dai wasu a baya da suka rubutu akan Adabul Qadhi littafai da sunan Adabul Qadhi suna nan dima-dima ne da yawa wanda aka rubutu akan Ladubba banda processes yadda ake yin alƙalancin shi kansa akwai kuma Ladubba ka zama kaza duk wannan akwai rubuce-rubuce dai malamai sun yi su yana da kyau a same su Allah ya sare mana yace wa afdalul qula al-qudati mafifitan alqalai sune al-alimina al-adilina ba alimina bane yawa wa afdalul qudati al-alimina al-adilina shugaban mafifitin alqalai masu ilimi masu adalci shine sayyidu waladi adam shine shugaban dan adam baki daya wannan afdalul mubtada ne khabar dinsa shine sayyidu duk abin da ya biyo bayan sifofi ne yawa al-qudati menene kafin sifam wannan mudafun ilayhi ne majrur sannan al-alimina sifa ce ta al-qudati al-adilina ma sifa ce ta al-qudati mun fahimci abin yawa mafifitan al-qalai masu ilimi masu adalci shine sayyidu waladi adam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa a alƙalan duniya baki ɗaya da aka taba yi shi yafi kowa ilimi shi yafi kowa adalci to shine wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhu fi sahihain ya tabbata daga gare shi isnadi mai kyau kwabin nan ingantacce annahu qala yace innakum takhtasimuna ilayya ku duba ku ga ibnu jami'a nan ya dauko ta ne daga sama ya nuna mana cewa idan shugaban da yafi kowa ilimi da adalci wajen hukunci ga irin abin da zai fada to ina wanda bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa innakum takhtasimuna ilayya ku za ku zo kuna yin husuma zuwa gare ni ku kawo kara wannan ya kawo karar wannan wancan ya kawo karar wannan wala alla ba'dakum kuma kila wani daga cikin ku yakunu alhana bihujjatihi min ba'd zai zama yafi kwarewa wajen bayyana hujjarsa shine alhana ai afsaha yana nufin yafi fasaha wajen iya bayani fiye da ɗayan ai akan zo gaban alkali in dai baki za a bayyana wani abu a ce wannan ya bayyana ya abun yake la'alla wani shine da gaskiya amma ba shi da bakin da zai iya bayyana gaskiyar tasa sai kaga marar gaskiyar yana da baki da surutu da zalaka da fasaha zai iya kwalkwal yanzu nan zai yi zance kowa da kowa sai a gamsu ayyuka gaskiya ne abin da ya fada ana yin haka ko ba a haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake fada yana ga yawa sahabbai yace la'alla ɗayan ku zai zo gare ni da husumarsa ya zama kuma yafi ɗayan iya bayanin hujjarsa hujjar da yake da ita ko ba ita ce mai kyau ba to zai bayanin ta ya rereye ta ya kalkale ta ya gyaggyara ta saboda yana da baki wa innama aqdi bi nahwin mimma asma'u ni kuma ina hukuncin ne gwargwadon abin da nake ji kun gane wannan ina hukuncina ne gwargwadon abin da ka bayyana min na ji in wannan ya iya bayyanawa da fasaha ya gamsar da ni to zan bashi gaskiya shine abin da yake nufi gwargwadon saboda abin da ya bayyana gare ni ke kun gane sai ce to amma ku ji inda giza yake sakar ita ce faman qadaitu lahu haqqa akhi min haqqi akhihi shay'an duk wanda nayi masa hukunci lahu nan yana nufin lisalihi duk wanda ne masa hukuncin cewa gaskiya a bangaren sa take kuma na bashi haƙin wani dan uwansa fala ya'khudhu to kada ya karba in har ya san ba haƙin sa bane saboda iya surutu ya gamsar da ni shine da gaskiya kuma na dauki haƙin dan uwansa na bashi to kada ya karba nan yana nufin yana hada su ne da ubangiji kowa ya ji tsoron Allah idan kuka zo shari'a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga mai gaskiya ga mai ƙarya ba a sani ba Allah ne ya sani kun ga wannan yana nuna mana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba da ya san gaibu a wurin shari'a zai ce a kai ne da gaskiya kai ne mai ƙarya kai ku tashi ku tafi bai san gaibu ba da haka shi yasa yake fadin wannan amma har ma yana fada mana cewa yana gina hukuncin sa ne gurgudan iyar bayanin mutum gurgudan wanda ya iya bayyana gaskiyar sa yayi amfani da hujjar da yake da ita yayi fasaha yayi zalaka ya bayyana ni ne kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da shi gurgudan abin da ya bayyana tunda bai san gaibi ba to sai ya ce in irin haka ta faru kuma har nazo nace misali ana rikici akan gona wannan yace ni na gada ne wannan yace abun wane na saya ba shedu ba abin da za a yi wannan yayi bayani ai dama ni ne ga wani da wani kafin ya rasu suna nan ne zo na saya kaga ba dama a kira wani da wani su mutu yayi bayani ya iya tarihi duk ya kwalkwale sai aka yadda da shi shi kuma wannan tabbas din da gaske sa yayi a wurin wani kaga ai shine mai gaskiya mun fahimci wannan idan har akai hukunci saboda iya bayanin wancan sai aka ce je ka gona taka ce kaga ai an dauki haƙin wannan an bai wancan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ne masa haka na dauki haƙin wani na bashi a alƙalanci bayan ba nasa bane to kada ya karba tunda shi ya san ba nasa bane fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar domin abinda nake bashi din nan wani yanki ne na wuta wuta ce yake ci in aka bashi haƙin da ba nasa ba kuma ya ci shi nan me yasa ya kawo wannan ina kawo mana ne magana cewa mai hukunci kada yayi bisa jahilci yana yi ne bisa abin da ya bayyana gare shi a matsayin sa na mujtahidi kuma lokacin yana yin daidai wani lokacin yana yin kuskure ai abin da ya faɗa mana kenan a baya ko yawwa to sai ke cewa qad akhbara sayyidul khalqi shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annahu cewa idza qada bi shay'in mimma sami'ahu in ya hukunci da wani abu na daga abin da ya ji wa kana fil batin bi khilafi dhalika a batinin abun kuma wato sabanin abin da ya hukunci din ne to lam yajuz lil maqdi lahu bi halatta baga wanda akai hukunci ko lil muqda lahu ga wanda akai mahukunci an ya akhudha ma qada bihi lahu wato bi halatta bai karba abin da akai masa hukuncin nan da shi aka ce na sani wa annahu inma yuqta'u lahu ko yaqta'u lahu bihi qit'atan minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa yana yanko masa ne wani yanki na wuta yake ci sai ce wa hadha muttafaqun alaihi bainal ulama wannan abu ne da malamai ba su saba ba a cikin fil amlaki al mutlaqa cikin wato mallaka abubuwan da na'am na faɗa bainal ulama iko wannan abu ne da aka babu sabani ba a yi sabani a cikin sa ba tsakanin malamai fil amlaki al mutlaqa a cikin abubuwan mallaka mutlaqan idza hakama al-hakimu bima dhannahu hujjatan shar'iyyatan idan alkali yayi hukunci da abin da yake zaton cewa shine wato hujja kuma ta shari'a to ababin al-amlak al-mutlaqa wato abubuwan da mutane suke mallaka to wannan ana karbar sa yace kalbayyina kamar abin nan shaidu wal iqrar da kuma iqrari shine mutum ya faɗa da kansa ya confession yace ni na ce kaza ni nayi kaza ni ne na karbi kudin wani lokaci kaza wa kana al-batin bi khilafi adh-dhahiri kuma ya zama cewa abinda ke batini ya saba ma zahiri sai ce lam yajuz lil muqda lahu bi halatta baga wanda akai ma hukuncin cewa haƙi na sa ne an ya akhudha ma qudiya bihi lahu ya karbi abin nan da akai masa hukunci cewa na sa ne bil ittifaqi wannan da ittifaqin malamai ba su saba ba akan haka wa in hakama fil uqudi ko wa in hukima fil uqudi wal fusuhi in kuma ababin uqud ne menene uqud uqud shine abin da ya shafi yarjejeniya ta siniki ta ijara harkar dai kasuwanci shine uqud jam'in aqd abinda ake nufi shine contract ko wace irin contract da za a yi business contract da za a kulla tsakanin wani da wani wani ya sai kaza wani zai sai kaza ko kuma abinda ya shafi abin nan ta kwadago labor contract duk waɗannan dai abubuwa su ake ce ma'uqut to a cikin waɗannan da kuma al-fusukh fusukh shine abubuwa da ake batawa a warware su bata aure bata ciniki da makamancin wannan abinda aka kulla to a warware shi bi misli dalika malamai sun ce shi ma ana yin amfani da wancan ma'ana albayyina wal iqrar duk ana hujja da su sai ce fa aktharul ulama'i yaqulu mafi yawan malamai suna cewa innal amra kadhalika lamarin shi ma kamar wannan yake cewa koda uqud ne ko fusuk in akai maka hukunci da abinda ka san ba naka bane to karka karba wancan ya an kun ga misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo a cikin al-amlak al-mutlaqa ne cikin abubuwan da ake mallaka gebabin nan fili ne gona da makamantan su to shine yake fada koda uqud ne abubuwan yarjejeniya da aka kulla ko kuma abubuwan da za a bata su su aure da makamantan su mun gane wannan koda a su ne in aka yi mutum hukunci aka ce shine da gaskiya bayan ya san ba shine da gaskiya ba to ya bayyana a warware kada ya yadda da wannan hukuncin kada ya ce eh to shikenan a tafi haka ya dauki haƙin tabana sa ba mun gane abin da ke nufi sai ce wa huwa madhhabu maliki wa shafi'i wa ahmad ibn hanbali wannan shine madhhabar malik da shafi'i da ahmad dan hanbal wa farraqa abu hanifata amma agun abu hanifa ya bambance bainan nau'aini to malam kuma nan ya tashi ya shiga mana fiqhu ko ya shiga harkar fiqhu to haka da ma ibn jami'a yake eh ana nan ce haqiqa shar'iyya haqiqa kauniyya an dawo abin nan sai kuma ya ba misali da ladubban alqalai kun ga ya koma mana fiqhu kuma maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza to shi yasa kullum nake ambata mana in kana karanta littafin irin waɗannan manyan malamai sai kai hakuri sai ya zama kai kanka ka fahimci abubuwa kafin wannan lokacin yawwa sai ke cewa wa farraqa abu hanifata bainan nau'aini agun abu hanifa ya bambance tsakanin abubu nau'o'in biyu da al-amlak al-mutlaqa da kuma uqud da fusuk din ya bambance tsakanin shi falazzu shar'i wa shari'ati to sai dawo kan wannan dai yace kai mu tsaya dai mu dawo kan maganar mu lafazin shari'a da kuma wato ash-shar'i da kuma ash-shari'a idza urida bihi al-kitab wa sunnah in ana nufin al-qur'ani da sunna ne to lam yakul li ahadin min awliya illahi wala li ghayrihim an yakhruja anhu shikenan fa abin da yake so ya ga mana cewa lafazin shari'a in abin da ake nufi da shari'a ba wai magana alkali a kotu bane ana nufin qur'ani da sunna ne to haramun ne a ce ga wani waliyin Allah shi ya fita daga shari'ar Allah wannan shine abin da yake so ya kawo wanda asali littafin sa na bayanin me ya dama al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan to daga cikin siffofin awliya'ir rahman su ne me ko shine me cewa daga cikin siffofin su sune su masu tsayawa ne da shari'ar Allah shari'ar qur'ani da sunna da ita suke aiki daga cikin siffofin kuma awliya'ush shaitan shine su ne masu cewa ko ba su yi bi Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in dai sun so manzo a zuciya shikenan za su shiga aljanna ma'ana sun dauke wa kansu shari'a ko bai salla ba ko bai azumi ba ko bai zakka ba yana ganin mahabba ta isa ta shigar da shi aljanna to wannan sifa ce ta awliya'ush shaitan ba ta awliya'ur rahman ba kun gane abin da yake nufi yawa to shine malam Salih Ali Sheikh ya sa mana alamar cin ta daya ba laifi mu dan bi abin da ya ambata da dai yana da yawa zai kuma maimaita mana wasu abubuwan amma dai ya kawo wasu abubuwan masu fa'ida kuma ya dan mai da mu baya haka kadan yana cewa ishtamala wannan magana ta Ibn Taymiyyah ta kunshi ala ta'sili mas'alatin azima yana so mana ta'sili ne da gina mas'ala babba wace yace hiya al-furqan wadda ita ce bambanci baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wa hiya gata wannan zai mana sharhi ne na abinda muka karanta da makon da ya wuce da yau yake cewa annal abda shi bawa almu'mina mu'mini yufarriqu ma baina ma yujrihi Allahu jalla wa ala kaunan wa qadara yana bambancewa tsakanin abinda Allah ke gudanar da shi ta bangaren halitta da kaddara wa ma yaj'aluhu Allahu ya bambance shi da kuma abinda tsakanin sa da abinda Allah ya sanya shi wato jalla wa ala Allah ya sanya shi a matsayin dinan wa shar'an addini da shari'a sai ce fal haqiqatu munqasimatun ila haqiqatin kauniyatin qadariyyah wa ila haqiqatin shar'iyya diniya. Haqiqan nan da ake fada ta kasu zuwa kashi biyu kamar da dai muka ambata, haqiqa kauniyya qadariyya, ba sai mun sake tsayawa ba anan ko, wa ila haqiqa shar'iyya diniya. Yace fali hadha, to ga inda yake nuna mana fahimtar malamai yadda suke fahimtar abu, ku kawo hankalinku nan sosai za mu fahimci wancan din da wannan. Sai ce fali hadha yata'amalu ma'a ma yajri kaunan birrida, ko yata'amalu, dan haka ana yin mu'amala da abin da yake gudana kaunan a matsayin halitta, a matsayin wannan abin da ya shafi kaunan kadarin din, to mu'amalan mu da shi zamu yi ta ne birrida, mu yadda, bal bis sabri alaihi, da hakuri akan abin nan da yake kaddara ne kaunan ne halittar Allah ce haka yaso. Ma'ana abin da ya shafi halitta da kaddara, in Allah ya halicci abu ya kaddara ya faru, to alakan mu da shi shine me, mu yi hakuri, mu yi rida, har mu shukur, kamar da mu karanta a baya, kun gane ya nuna mana yadda zamu fahimci darasin can da baya, mun gane wannan. Shi kuma abin da ya shafi abin nan hakika shar'iyya diniya shine mu yi da'a, kuma mu hanu daga abin da aka hana mu, sannan in mun yi kuskure mu istighfari. Ai in kai haka ka fahimci shari'ar, ka fahimci musulunci yadda ya kamata. Abin da ya shafi halittar Allah, kaddara musifa ta faru, me za ka yi mu'amala da shi? Ka yadda, ka yi hakuri, ka miƙa lamarin zuwa ga Allah. Abin da ya shafi umarnin Allah kuma ka karɓe shi, ka yi aiki da shi, ka zama ƙarƙashin sa. Ya ce a yi, ka yi, ya ce a bari, ka bari, ka yi laifi, tuba, shikenan. Mun gane wannan insha Allah. To shi ne ke faɗin cewa wa rida bihi kama zakartu laka, kamar da na ambata maka anifan dazu, anna sabra wajibu, cewa shi hakuri wajibi ne, wa anna rida mustahabbu, shi kuma yadda mustahabbi ne, yani bima yaqau, da abin da yake aukuwa. Wa ma haqiqatu ad-diniyya shar'iyya, mu'amalan mu kuma da haqiqa ta addini ta shari'a, allati yu'amalu ma'aha bil imtithali, ka gani shine mu'amalan mu da ita shine mai da'a, shine imtithali, kayi abin da aka ce kayi shine imtithali, ka hanu daga abin da aka ce ka hanu shi ma imtithali ne, mun gane. Yawa fil amri wan nahyi, wajen umarni ko hani. Wa idha nadhara al-'abdu ila ma baina hatayn al-mas'alatayn, idan bawa ya dubi tsakanin abin da ke tsakanin wannan mas'aloli guda biyu na haqiqa kauniyya da haqiqa shar'iyya, wajada anna al-waliyya, zai samu cewa waliyi na Allah huwa alladhi la yahtajju bil qadari, shine wanda baya kafa hujja da kadara. Ma'ana ba zai kafa hujja da kadara in ya saba wa Allah ba, ba zai yi zina ya ce to ai mu da'a muke wa Allah ta kaddara, amma ba mu masa da'a a shari'a ba, ai mun masa da'a a kaddara, ba haka suke faɗa ba kamar da mu karanta a baya. Mutum zai laifi sai ce to ai mu dama haka Allah, komai muka yi haka Allah yake kada mu, duk abin da muka ga ya so shi muke yi, da haka kenan duk abin da muka yi to Allah ne ya yarda da shi, to wannan hujja ce da kaddara, wannan waliyin Allah baya wannan. Kun gane wannan abu? Dole ne ya raba abin kashi biyu, in musifa ce ta auka masa, kaga wannan ba yinsa bane, me zai yi? Ya hakuri, ya yadda, ya fawwala al'amari zuwa ga Allah, ya gode ma Allah. In kuma abin da ya shafi saban Allah ne shi ya auka a ciki, to laifinsa ne, sai ya tuba. In kuma da'a sai ya aikata, ya ce alhamdulillah Allah ne ya shirya da ni. Mun fahimci wannan insha Allah. Wallahi mutum ya fahimci wannan abin zai ji dadin musulunci, kuma zaka fahimci hakikanin gangariyar musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai matsala in ana wannan abin fa baka ganewa gaskiya. Yawa bana son mu bata lokacin mu, akwai matsala sosai in baka gane wannan abu, zaka zo kana bukatar sa a rayuwa wannan abun, kuma ya zama baka fahimce shi ba, ka tsayar kai tambaya ka fahimta, ba laifi bane in ka tsaye da mu. Muje me yake cewa? Sai shi idza nazara al-abdu ila ma baina hatayn al-mas'alatayn wajada anna al-waliyya huwa alladhi la yahtajju bil qadar wa la yahtajju bil jabri, kada baya kuma hujja da jabru cewa haka Allah ya tilasta shi ya aikata wani abu. Idza raghiba, haka ne ko ya mimita idza raghiban sau biyu, idan ya kwadayi. Fal umuru al-kawniyatu, su al-amura na halitta na kaddara, allati tahsulu, wadda suke aukuwa, min al-masa'ibi, na musibu, wal bala'i, da bala'i, wal fitani, da fitinu, allati tahsulu fil ardi, da suke aukuwa a kasa, aw mimma yahsulu fi samai ko abin da ke faruwa a sama mimma yabtali bihi Allahu jalla wa ala al-ibada na daga abin da Allah ke jarrabar bayi da shi hadhihi umurun kauniyatun wadannan lamura ne na halittar Allah lillahi jalla wa ala fiha al-hikmatul baligha Allah a cikin su yana da hikima hikima kuma wadda ta kai matuka la tu'athiru hadhihi fil istislami wannan bata tasiri wajen miƙa wuya wa fi rida da kuma yarda ala af'ali al-abd bi sa'ayyukan bai tijaha hadhihi al-ashya a bangaren wadannan al'amura a fadallat ta'ifatun wata kungiya ko wata kungiya ta bata ra'au anna kullama yajri fihi hikma cewa dukkan abin sai suke ganin cewa dukkan abin da yake akwai wata hikima ta Allah da take gudana ai kai ko duk abin da ke gudana hikima ce su a ganin su duk abin da yake auku wannan to shine hikimar komai kenan ya faru ainihin aukuwar ita ce hikimar da aka sai su hujja da ita ba san ko kun gane nan gure abin da yake nufi wadancan kungiyoyi da suka bata kamar su wadannan masu harkar sufancin su suna ganin faruwar abubuwan aukuwar su gudanuwar su haka shine gundarin hikimar ba wai su abubuwan yanda suka aukun a cikin su akwai hikima ba ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan amma ban sani ba ko kun hango shi yanzu misali Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka ko da hatsarin babur menene musifa ce ta auku gare ka akwai hikima a ciki ta cewa za a kankare maka zunubi ko kai niyya ko baka niyya ba ko in kai hakuri a baka lada bayan kankare zunubi wannan mun karanta shi makon da ya gabata wannan ita ce hikima da take ciki to kuma sannan in kai saban Allah ka aikata abin da ba daidai ba an baka dama ne shi ma ka je ka tuba ka koma zuwa ga Allah shi ma akwai hikimar wannan abu to a wurin su kuma wadancan su abin da suke kallo shi gudanuwar abin shine ainihin hikimar halittar Allah sai shine mai abin da ya ga dama shi su kawai wannan gefen suke kallo kun gane abu ba sosai ba yawa malama Mahmud nagode eh ma'ana su abin da suke kallo wadancan Allah shine mai yin komai wannan kuma dama gaskiya ne don haka duk abin da ya aikatar duk abin da ku ga ya faru to kawai mahadin abin da yake bukata shi yake faruwa su a wurin su hikimar ita ce wannan iya wannan komai ya faru a duniya a dangana masa in alheri ya faru mu ce shine idan sharri ya faru mu ce shine ba tare da mun rarraba wannan kuma dama hakan ne ta bangaren cewa shine mai halitta fa ba wai ba hakan ba amma su iya hikimar kenan ba sa hango wancan hikimar cewa idan bala'i ne za a kankare ma zunubi idan alheri ne ka gode ma Allah akan sa mun gane wannan ka ce Allah ne shiryar da kai in kuma zunubi ne ka aikata ka tuba an baka kofar ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su ba ita ce hikimar a wurin su ba su kawai ma'abu haqqillahi tabaaraka wataala wa kaunuhu huwa alladhi yujbiru khalqahu aw yajburu khalqahu khalqahu ala ma arada shi wannan kawai shi suke kallo sai su rufe idan su cewa Allah madauki shine sarki shike tilasta bayinsa su aikata abin da shi yake so ban sani ba ko kun gane don Allah malam ga mun inji ko yadda ka fahimta na'am eh cikin me wannan bayanin wanne fito da shi
da abin da Allah ya yi sharfanta ko kuma ya sa wa
bawa na'am
to Allah ne
abin
Allah ya
na'am
abin da yake tafiya shine kadariya tunda su
sun wadanne ne yan kadariya
tuka suke kore
kadara nan ba akan su yake magana ba nan yana magana ne akan masu sufanci da suke hujja da kaddara sai su aikata sabo sai su ce ai su da'a suke wa Allah shine kawai abin da yake so ka gane anan ai kun san suna wannan abu sai su yi sabo su kwambala katan sabon su ce to ai su komai ma suka yi dama ai da'a suke wa Allah in ba su yi masa da'a a shari'a ba ai da'a suke masa a kaddara don haka ba su da laifi to wannan abin shi yake so ya magana akai saboda rashin bambancewar su tsakanin wadancan hakikar iri biyu sai suka fada cikin wannan da fatan kun gane wannan to shi na'am yawwa yawwa
shine kawai abin da suke kallo su ko mujarradin halittar abin shi suke kallo cewa Allah shine sarki shike abin da yaso ba sa kallon cewa tafsilin dake dakin abin da yake na cikin wannan abin na hikima ba shi suke kallo ba cewa idan alheri ya samu daga Allah ne a gode ma Allah a yi masa godiya in kuma sharri mu muka aikata mu tuba mu koma zuwa gare shi kun ga wannan duk kofa ce Allah yake ba mu damar mu koma zuwa gare shi to su ba wannan suke kallo ba kawai su da'a suke wa Allah a komai kamar yadda gashi babin jaburin dai a babin kaddara cewa kamar da gashi yake in an daga shi sama an jefa in iska ta taso duk inda ta kada shi nan zai yi to su haka ita ce hikimar rayuwa kawai a gunsu ma'ana su kamar bal suke kawai haka Allah yake yin haka da su sai su dawo nan sai su dawo nan amma kaga wannan ai ba hikima bace hikima ita ce ka gane sirrin dake cikin wannan rayuwar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake mu'amala da kai kai bawan sa ne ya halice ka ya ce kai kaza in kai kaza innan zaka samu lada zaka yi kaza zaka yi kaza in kai kuskure zaka samu zunubi ko in kai laifi kai zaka samu zunubi to kuma kana da kofar ka tuba ka koma zuwa gare shi wannan ita ce hikimar rayuwa to su ba sa kallon wannan shikenan abin da ma nake so mu gane anan to sai yake cewa to ga lokaci kuma yazo tsakiyar zance yace wa hada ina ne yace fadalla ta'ifatu ra'u anna kulla ma yajri fihi hikmatu walakin la yaf'aluna ma'aha ko shay'an wannan abin da kuskuren da baki ne dai la yaf'aluna ma'aha shay'an su ba sa aikata komai suna ganin kawai komai kawai iya aikin Allah ne sai yadda yayi da su la yaf'aluna ma'a ma yahsulu shay'an su duk abin da ke faruwar ba sa aikata komai da su ba wata hikima ba zancen su tuba ba wai an bude musu kofar su tuba bane kawai Allah ne yake aikin sa su ba ruwan su a ciki ba su da alaka da abin da Allah yake yace wa hada min mithli masalan ibtila'illahi jalla wa ala al-ibada bil a'da yace wannan kamar yadda Allah ke jarrabar bayi ne da makiya da abokan gaba ibtila'illahi jalla wa ala al-ibada al-mu'minin bil munafiqin jarrabar da Allah yake wa mu'minai ya sako munafikai at-taburul khamis su shigo cikin su sai ta kokarin da za su hana lamurin musulunci su tafi wannan duka jarrabawa ce ko kaga wannan jarrabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ibtila'ullahi jalla wa ala al-ibada bil furqati wal fitnati wa nahwi dhalika min al-umuri allati tahsulu jarrabawa da Allah ke mana yanzu misali irin halin da ake ciki fitunu iri iri sai ta aukuwa haka nan rarrabuwar kai ga munafikai iri iri da su Allah ne kawai ya san su duk wanda zai samu wani abun duniya ko zai samu mulki ba abin da ba za a yi da shi ba a ruguza lamarin musulmi ko ba haka bane to waɗannan irin abubuwan duk gasu nan ga kuma rarrabuwar kai tsakanin musulmi su kansu wani hau zalika min al-umuri allati tahsulu daga cikin abubuwan da makamancin wannan abubuwan da suke aukuwa yace wa huwa mimma qaddarahu Allahu kaunan wa waqa'a yana daga cikin abin da Allah ya kaddara shi halicce kuma ya auku yace fa hadhihi to waɗannan irin abubuwa manistaslama laha na yawa waɗannan abubuwa manistaslama laha duk wanda ya sallama ya miƙa wuya gare su wa lam yanzur ila alhaqiqati ash-shar'iyyati ad-diniyya ne ba duniya ba bai dubi wato haqiqa ta shari'a ba fa innahu dallun wa ala giwaya to wannan batacce ne kuma akan hanyar da ba ta shari'a ba yake shine giwaya me yake nufi anan waɗannan musibin da suke aukuwa Allah ya jarrabe mu da abokan gaba Allah ya jarrabe mu da munafikai Allah ya jarrabe mu da rarrabuwar kai sai kawai mutun ya zauna ya miƙa lamarin ce to shikenan haka Allah ya so sai mu zaman mu sai ba abin da zamu yi sai mu dauka ai tunda Allah ya yi hakan nan to haka yake so ita ce hikimar ya gamu haka a rarrabe kun fahimci wannan abu kun san cewa daga cikin sirrin ci bayan musulmi fikira sufanci tana ci tsakani da Allah gaskiya ne cewa sufanci ya taimaka wajen kai addini wasu kasashe nunan wajejenmu musuluncin da ya zo mana ta Libya, Mauritania, Morocco da sauransu da Tunisia nan da North Africa da ya gangaro mana waɗanda suka zo mana ƴan kasuwa ne kuma da yawan su sufaye shi yasa sai muka samu sufancin nan kamar shine asalin addini shi yasa har ake ta fama a fahimci cewa ba shine asalin addinin ba har yau abin ya kasa bayyana gane to duk da cewa sun yi wannan an samu wannan alherin ta bangaren waɗanda kuma dama wasu ma ba malamai bane kawai suna yin harkar subancin ne kawai ƴan kasuwa ne sai suka